Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da 25 kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masauraro barka ku da haka, Sulaiman Mumuni Barma ne ke muku sallama daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai a shirinmu na hantsi. A cikin sa za a ji cewa kungiyoyin kare haƙƙin jama'a sun bayyana damuwa a game da makomar demokradiya a jamhuriyar Nijar bayan da wasu sojoji suka yi yunkurin juyin mulki a jiya Laraba, a yayin da ya rage ƴan sa'o'i a rantsar da sabon zababben shugaban ƙasa Bazoum Mohamed. Babban hafsan hafsoshin mayakan saman Najeriya ya ce rundunonin sojojin ƙasar za su yi aiki ne a ƙarƙashin jagorancin hedkwatar tsaron ƙasar. Za mu ji dalilan ɗaukar wannan mataki. Har ila yau a Nijar, kungiyoyin kare haƙƙin mata sun bayyana gamsuwa da abin da suka kira kyawawan sakamakon da ake samu wajen fafutukar shigar da su a harkokin shugabanci. Kamar kowace ranar Alhamis, muna tafa da shirin na ƙasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana, sannan za mu ƙarƙare da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To amma dukkan waɗannan sai bayan an sha labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan safiyar. Ta da fatar kun wayi gari lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan karanto. Wasu jerin harare da aka kai akan titina a Sudan ta Kudu da ya hada da wanda aka kai akan kwamban motocin wani gwamna da yake kan hanyarsa ta dawowa daga inda aka kai harin farko ya yi sanadiyar mutuwar kimanin akalla mutane 30. Hukumomi a jihar Equatoria ta gabas sun ce wani mutum ɗauke da bindiga ya harbe mai tsaron gwamna Louis Labong Lajori da wata mata a ranar Litinin, kwana ɗaya bayan da wasu matasa ɗauke da makamai da ake zargi daga birnin Kapote suka fito sun kai hari a wata unguwa da ake kira Kam 15 inda 'yan ƙabilar Buya suke zaune. Gwamna Lajori ya ce an hakikanta cewar an kai wannan harin ne na ranar Litinin a matsayin ramuwar gayya akan harin da aka kaiwa kungiyar adawa ta SPLM da ke kusa da ƙauyen Lawarje a shekarar 2020. Labaran duniyar kuke sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden a jiya Laraba ya bayyana wani shiri na sake gina Amurka na dala $2 trillion, wanda fadar White House ta ce shirin zai zaburar da tattalin arziki ya kuma yi gasa da China. Fadar ta White House ta ce tsarin zai ba da damar a gyara titunan ƙasar da suka kai kimanin kilomita 32,000, wasu manya-manyan gadoji 10 da wasu ƙanana 10,000. Kana da canza tsofaffin bututun ruwa masu haɗari. Haka zalika za a inganta tsarin wutar lantarkin ƙasar da kuma inganta tsarin yanar gizo da wajajen hutawar matafiya. Biden zai sanar da wannan shirin ne a birnin Pittsburgh, garin da ke cikin jihar Pennsylvania da ke da muhimmanci a zaben Amurka, inda ya samu nasarar lashe zaben watan Nuwamba da ya ba shi damar jagorancin kasar har na tsawon shekaru 4. Bayan nasarar da ya yi na samun amincewar majalisar na dala $1.9 trillion don rage wa 'yan kasar radadin annobar corona, duk kuwa da cewar 'yan jam'iyyar Republicans ba su goyi bayan ƙudurin ba, Biden ya ayyana cewar buƙatar shi ta gaba ita ce ta gina kasar. Manzo ta musamman ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Myanmar a jiya Laraba ta yi gargaɗi cewar zubda jini ba shi da makawa, kuma akwai ƙaruwar yiwuwar yakin basasa a ƙasar idan har ba a maido da mulkin farar hula ba. Jakadiyar ta musamman Kristen Shrine ta yi kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a yi nazarin hanyoyi da suka dace a ɗauki matakai da suka kamata da mutanen Myanmar suke buƙata don hana aukuwar mummunan bala'i a ƙasar da ke yankin Asiya. Ta yi wannan jawabin ne a wani taron sirri na kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Laraba. bisa ga kalamanta da muryar Amurka ta samu. Ta ce tana fargabar rikici zai yi muni a yayin da kwamandan babban hafsan sojojin kasar General Min Ogun Hael ke da niyyar karfafa karfin ikonsa ba bisa ka'ida ba. Ta kuma yi tsokaci game da yadda ake gwabza fada a jihohin Kayin da Kuchin da kuma gargadin daukar fansa daga kungiyoyi uku na 'yan tawayen kasar masu dauke da makamai idan har-hare kan masu zanga-zanga bai tsaya ba, wanda hakan ke kara sa ta fargaban barkewar yakin basasa. Tsawon shekaru na Sim Al-Sada ta kasance a sahun gaba a kungiyar kare haƙƙin mata ta Saudiya, inda take rubuce-rubuce a shafin yanar gizo na jaridar Juhaina tare da haɗin gwiwar kafa kungiyar kare haƙƙin ɗan adam Al-Ada. Ta shigar da ƙara tana neman a ba mata damar shiga zaɓuka da yaƙin neman 'yancin tuƙi da kuma kawo ƙarshen tsarin maza su dinga juya mata, wanda suka sanya kusan dukkan al'amuran rayuwar mace a hannun uba, miji, har ma da ɗa sake.
Bayan labarin duniya sai taskar rahotanni. A jamhuriyar Nijar, hukumomin kasar sun tabbatar da cewa dogarawan fadar shugaban kasa sun yi nasarar murƙushe wani yunkurin juyin mulki da jijjifin jiya Laraba 31 ga watan Maris. Faruwar wannan al'amari a wani lokacin da ake shirin rantsar da Bazoum Mohamed a gobe Juma'a 2 ga watan Afrilu, bayan da kotun tsarin mulkin kasa ta tabbatar da shi a matsayin wanda ya lashe zaben 21 ga watan Fabrairu, wani abu ne da ya fara janyo ayar tambaya a game da makomar demokradiyyar kasar ta Nijar, wacce aka yi hasashen ta fice daga sahun kasashen Afirka da ke yayin karbe mulki ta hanyar amfani da karfin bindiga, kamar yadda za a ji daga bakin shugaban kungiyar Kodaye Alhaji Mustafa Kadi Umani.
To wannan abin ya ba kowa mamaki, tunda a yau dai nan Niger mun ɗebe a cikin kanuwanmu irin wannan abubuwa suna faruwa, domin an yi shekara 10 ba mu san ana iya a hito kuma a nemi a yi juyin mulki ta hanyar ƙarfi bayan zaɓe. To kenan ba ma mu ba, mun ji har waɗansu da ba ma 'yan ƙasar Niger ne ba sun kirayo mu sun ce mana su ma abin ya ba su mamaki. To domin haka yau muke ganin demokrasi wato girkata da renonta yana son nazari babba. Demokrasi ba ta son wasa, tana son kuma haɗin kai na 'yan ƙasa, tana son tsara doka a cikin ƙasa, tana son wato aikin gaskiya, kenan aikin shari'a.
Ya wani abin yana da nasaba ne da rikicin siyasar da ake fuskanta?
To a yanzu ba mu da bayani ko guda na ganin cewa da koi wata nasaba da rikicin siyasa ko ma da wannan jerin gwano da wato 'yan siyasa suka ce za su yi a ranar 31 ga wannan wata na Mars. Ba wata cikakka magana, tunda su 'yan siyasa ba su yi to su kai magana ba. Ba a san ko mutum nawa aka kama ba, ba a san ko mutum nawa aka kashe ba, ba a san ko mutum nawa suka samu rauni ba, tunda mun samu labarin har manyan bindigogi an tada su. Shin wai menene ya faru? Don wannan abin ya kamata ya zama muna nazari kuma da jawabi. Mu tsaya mu 'yan Niger mu ce to a yanzu da irin wannan abin ya ƙi cinyewa, shin yaya ne za mu yi mu ɗauki matakin nan a shamburiyar Niger mu kare ta? Domin juyin mulki shi ke sa jamhuriya ta faɗi ƙasa. To kaka za a iya yi a ce yau muna cikin jamhuriya ta 7 kuma a nemi kuma ayi wani kuma juyin mulki ta hanyar ƙarfi. To kenan 'yan siyasa yau babban nauyi yana bisa kansu. Mu kuma wakilan ƙungiyoyin Haruhulla mu tsaya tsakaninmu da Allah mu gaya musu gaskiya. Mu tsaya mu ce musu Niger ce ya kamata kowa ya sanya gaba. Son rai a maida shi baya, a yi aiki da yayane za mu yi wannan demokrasi kin tamu kowa ya ci unhwaninta.
Shugaban kungiyar Kodaye Alhaji Mustafa Kadi Umani kenan. Za mu je tarayyar Najeriya, inda babban hafsan hafsoshin mayakan sama ya ce rundunonin sojojin kasar za su yi aiki ne a ƙarƙashin jagorancin hedkwatar tsaron kasar. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina kaina.
Babban hafsoshin sojojin saman Najeriya, Air Marshal Oladayo Amawu, ya ce bisa tsari da ka'ida irin na aikin soji a ko'ina cikin duniya. Hedikwatar tsaro ce ke da alhakin sarrafa baki ɗayan sojojin ƙasar Najeriya, wanda kuma hakan ke nufin shine dukkanin wani fafatawa na haɗin gwiwa da sojojin ke yi a ƙasar na ƙarƙashin jagorancin hedikwatar tsaron ƙasar. Babban hafsoshin mayakan saman Najeriya ya ce sojoji dukkaninsu abu guda ne. Kuma za su yi aiki tare, don haka batun gasa ma bai taso ba. Group Captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya, tsohon hafsa ne a rundunar sojin saman Najeriya.
Kaga mu a tare ne ce idan kace sojan Najeriya. Mun dauko asalinmu ne da tarihin mu ko sojojin Amerika ko sojojin Ingila. To waɗannan tsofaffin sojoji ne wanda yake sun yi shekaru wurin 100 da wani abu suna yi. Akwai abubuwan da suka gwada suka ga aiki suka yi. To yana cikin wannan halin na bin cewa gaban na ƙasa da na ruwa. Da na sama su bi abin da shi babban hafsan sojoji yake so. A Amerika aka samu wannan lokacin da suka yi yakin Vietnam alal misali wanda yake ya ba su wahala sosai. A cikin abubuwan da suka koya a wannan yakin shine idan ka bar sojan sama suna yin nasu daban, sojan ƙasa suna yin nasu daban, sojan ruwa suna yin nasu daban. To ba za a samu biyan bukata ba. To su mutanen Amerika dole ne ka ba su wani abu. Su mutane ne wanda suke suna duba tarihi su ga meye ya aiki wanda bai aiki ba. To saboda wannan abin da ya same su a Vietnam, bayan fadan Vietnam su suka ce kai wannan abin da ake yi wannan yana nan ba zai kai biyan bukata ba. Shi ne suka kawo wannan titan din na chairman Joseph Kabila wanda shi ne muke kwaikwayo. Wanda yake duk wani abu da ya shafi soja, shi shugaban kasa ko minista Amerika ba ruwanci da wani shugaban rundunar sojan kasa ko rundunar sojan sama ko rundunar sojan ruwa. A'a. Shi wannan chairman Joseph Kabila shi ne za a kira a nemi bayani a wurin shi. In wani operation ne za a yi, shi shugaban kasa ko ministan tsaro shi wanda ya sani shi ne wannan chairman Joseph Kabila.
A cewar masanin tsaro Eya Komodo Ahmed Tijjani Baba Gamawa mai ritaya, irin wannan mataki dama can shi ne abin da ya kamata ake gudanarwa.
Abinda shi Chief of Air Staff Air Marshal Oladayo Amawo ya faɗa, wannan gaskiya ne, wannan abinda ya kamata a yi kenan, kuma abinda ake kenan duk duniya. Wato in ka duba aiko a lokacin baya, wayannan abubuwa duka service chief sukan yi reporting ne da Chief of Defense Staff. Saboda haka yanzu abinda ake so a yi abu ne mai kyau kuma zai taimaka kwarai da gaske. A dalili kuwa zai haɗa kan dukkan wayannan service chief. Wato Air Force, Navy da kuma Army zai zamanto an samu central control, an samu wato wani gurbi guda ɗaya da su service chiefs sun ka reporting. Wannan abubuwan da ake kenan duk duniya, kuma abin da ya kamata a yi kenan zai kawo nasarori ga wannan yaki da muke da waɗannan ƴan ta'adda ƴan Boko Haram.
Babban hafsan hafsoshin sojin saman Najeriya kazalika ya ce daga yanzu naɗin mukamin kwamandoji da kuma manyan hafsoshi a rundunar zai ta'allaka ne bisa matsayi da girma na sojojin. Al'amarin da a cewar masanin tsaro Group Captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya, wannan dama can shine ka'ida irin na aikin sojin.
Shi aikin soja gaba daya ko a Najeriya ko ina ne aiki ne wanda yake ana bada muhimmanci ga seniority ko kuma dadewa a aiki. Seniority kana biyu ne. Seniority na maganan rank, kaga captain senior ne to lieutenant. So duk abin da soja zai yi sai ya gama da captain kafin ya magana da lieutenant. In wani appointment ne sai ba captain kafin a gama lieutenant. To sannan kuma ko a cikin officers na hafsoshi wanda yake rank din su da wannan captain ne, wannan captain ne, akwai wanda ya ga wani zama captain din. So a ko kuma soja kuma yana la'akari da wannan. Takaddama da ake yi a cikin masana aikin soja da dadiye abin nan cewa idan zaka ba ta aiki wanda yafi dadewa zaka ba ko wanda yafi kwarewa. To shi a sha'anin soja sai aka ga cewa mutane da yawa suna da ra'ayin cewa idan baka duba dadewa aiki wato seniority ka dauko kwarewa to shi aikin soja baya san haka. Saboda haka duk da cewa wani lokaci ana iya samun wanda ke kasance ke aiki amma kuma shi saboda aiki soja aiki ne na tsari na doka, wannan na gaban wannan, wannan na gaban wannan, sai aka fi ba da muhimmanci akan cewa wanne ne babban wani. In ana maganan hafsoshi guda biyu kuma akwai wani abu za a bayar sai a ga wanne ne ya fi daɗewa ko ko wanne ne cikin yau. Sai Mashal Amawo yana yiwuwa ya zo ya tarar cewa abin da ake yi da kowa ka san an ce sarki sai su goma zamani goma. Yana yiwuwa shi wanda ya tafi ya masa tafi shi an ce yana duba kwarewa ne ba wai kan daɗewa kan aiki ba. Shi kuma Amawo yanzu ya zo yana ganin shi zai koma wannan matsayin na soja da cewa abinda za a duba wanda ke muhimmanci shi ne seniority. To ka ga bambancin kenan.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To idan muka sake komawa jamhuriyar Niger, kungiyoyin kare haƙƙin mata a ƙasar sun bayyana gamsuwa da abinda suka kira ci gaban da aka samu wajen gwagwarmayar ganin an baiwa mata sukunin shiga a dama al'amuran shugabanci da na wakilcin al'umma a kowane mataki, kamar yadda za a ji a wannan rahoto na Tamar Abali daga Damagaram.
Biyo bayan gabatar da irin ayyukan da kungiyoyin mata suka yi a fannoni daban-daban, an gano cewar an fara samun cigaba a harkar damawa da matan da irin kokarin da suke da shi na cigaban kasa. Hajiya Sharifa Oke wata mata ce da ta yi aiki da kungiyoyi na kasa da kasa waɗanda ke taimaka ma mata.
Fannin siyasa muka fita daga shi yanzu, kowa ya ga irin kokarin da aka yi dangance da ƙaruwan mata cikin fanni-fanni na ɓangaren siyasa dangance da zaɓaɓɓu. Kenan alhamdulillahi an ci gaba.
Yayin da ita kuma Hajiya Ayuli wata gogaggiyar 'yar siyasa cewa ta yi mata sun fajajirce.
Lalle ta fannin siyasa mata suna gwagwarmaya. Gwamnati ya kawo gudunmawar shi, ya dauki dokoki, 'yan siyasa manya-manya su ma sun gane cewa baya yiwa a yi ban da mata. Ko da yake lalle sakamako ya yi, amma zuwa gaba muna son a ce an samu hiye da hakanan, tunda har yanzu maza suna ga kamar ita wannan siyasa ta su ci. Idan roman ya samu na siyasa, rabansu za su dauka tukwana su bar mana dan kadan mata. Akwai horo daban-daban ana yi madiya mata, kuma wannan duka ya kawo sauyi mata kansu ya waye, kuma su da kansu mazan sun so magana. Lalle ya kamata a ce a dama da mata.
Kiran matan dai shine a yi adalci na basu dukkan guraben da suka samu a harkar siyasa. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
A gaida Tamar Abari, kada a shafa, ana tare ne da shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Tare da yau shirin na kasa na ci gaba da samun bakuncin nakasassun jihar da Magaram a jamhuriyar Niger, inda a yau za a ji tantaunawar wakilin sashen Hausa Tamar Abari da wani makaho wanda Allah yi wa baiwa bila adadin, wanda kuma a sakamakon tsautsayin da ya fada masa ya tsinci kansa cikin halin makanta. Bakon shirin na yau makaho ne dan garuwa kuma makanikin mashin.
Sunana Abdulbaru Banda Gani, makaho ne mana gyaran inji. Alhamdulillah haka ne, Allah ya Allah so. Da ina gani hatsari ya same ni. Ni direba ne ma. Hatsari ya same ni na rasa ido na kuma na shiga gyaran inji.
Kamar ka dade da wannan hatsari ya same ka.
Eh, najima. Hatsarin da ya same ni najima tun da mil dubu da daya ba wannan abin ya same
ni. Mota ne.
Hatsarin mana ne ba mota bane. Bindiga ce, barayi ne. Barayi su galibin. A ina barci ne wannan zon taimaka ne, garin taimakon ne a galibin.
Sai ya same ka ido.
Shine din abun ya sai suka shiga idona.
To kuma yaya ne aka yi ka shiga wannan gyaran babur?
Gyaran babur wannan lokacin nan ina yi garuwa, na samu yan kuɗi na sai babur.
Kamar kana da rashin idan ne kai garuwar?
Eh, ana zama yana yi. Da ba gidan taba gidi taba karatu ne. Muna
sana'a goma maganin mai gasa.
Muna taba. Ina da kula ta mai cikin bidiyo 8. Ina garuwa na samu kwantara da jima wata bila. Aka yi bila biyu duka ni ne kwantara ta ruwa.
Gidaje
ne? Gidaje makwabta na. Ni na karuwa haka da
gini. Gini ne ake hana?
Gini ne ake.
Kake kai musu ruwa?
Nake kai musu ruwa. Aka buga birgi na siminti, aka yi gini, aka yi fandasa, aka yi kwamfuta, kwamfuta duka ni ne ke karuwa. Na samu kuɗi na sayi inji. Zan sayi mataccen inji. Tashi gida mai ɗaiɗaiɗaya. Wanke kwamfuta kwamfuta abubuwan zan sauya zan sauya. Aikin da ya kari na kuma kai wurin masu gyara. Haka nake hana koya.
Yanzu ma ana garuwa?
Ana yi.
Kamar gida-gida ne kake kaiwa ko koya ne kake?
Eh, gida-gida ne.
Famfo kake zuwa ka ɗebo ruwan ko?
Famfo. Famfo ne ke zuwa ɗauko ruwan.
Kuma kana yawo ne da shi ko?
Ina gidan zan kai, ina kaya ina bin titi in tura kana ya. Wata ranar ina samun ɗan jagora, wata ranar kuma ni ɗiye ne zaki ganina. Har da kai kira na mara ni ɗiye ne na turo kura kenan, na je an kira na doka. Lokacin nan da kura ta hannu.
To kamar kai musu ne kake ana biyan ka wata-wata?
Eh, a kowanne cika ana biyan wata, ko kuma wanda cika ana bani kuɗi. A kowanne cika ana biyan wata-wata.
To imu mu bayanin gyaran moto.
Gyaran moton ko abin da yazo haka nan na samu kuɗi na sai inji nake gyara gida na tattaɓa yau da gobe da gobe. Na ga garo kuma ta wannan ta dan fuska dan bamfuna an sa diyo a gidajen mutane. Sai nake zuwa gareji ina koyan aikin ina zuwa ina zuwa tun da gareji can na fara makwabtan mu. Nake zuwa can na ga kama. To dama nake zuwa nan wannan shi ke sani mun zo kawo su sun ce. Amma ka saba kuma da shi da ƙauro nan na biyo shi muke aiki tare shi.
Wani gareji da kake zuwa ka koyi yanda ake wannan aiki na gyaran mashin?
Eh, da ƙauro nan kuma ni ma na biyo shi tunda shi ne ke sani aikin. To da ya bude gareji nan na biyo shi muke aiki tare shi. Tun daga can gidan nan ni ɗaya nake zuwa.
Baka da jagora?
Ban da jagora.
Da kanka kake zuwa?
Ni ɗaya nake biya mu. Ban da.
To kamar ya ne simi-simi ne ka koya a gyaran da ya koya maka?
Gyaran yin. Wannan aiki ta baya. Da gaba da wani sauya rulomi hau da kaca ga galan sufa wanke kafarito wanke tanki duka na iya ma injin a kawo ma sabu ma kashi inda suke kashi a hau da kwami-kwami na iya
ana daurawa kake daurawa
na daurawa
to kawo yanzu da ka fara wannan aiki kamar kana samun kamar customer client suna kawo maka gyaran inji sosai
ai muna samu alhamdulillah
kamar yaya
ana samu san gyaran ga nan kin ma kin gane ne ga zai zama ga nan wannan ma ke ce mai muke jira ki zo rama mun sun ci a gaban ki
kuma gyara ne aka kawo maka wadannan bin da nake gani
gyara ne aka wani
to kuma wani irin riba ko alfano ka samu na wannan gyara da ka fara
eh gyara alhamdulillah ya yi zaman banza ka samu na ce wannan ka ya wani yawo ana samu ka dangana
kana da iyali
ina da iyali na biya hudu ina biya hudu mace guda ya hudu ana guda namiji mace ya uku kanana mata duka dai mun lafi ne a wai lokacin na aure a lokacin nan garo nake lokacin nan ana tsananin wuyan ruwan nan na garuwa ina zuwa har bakin wani station jiyan ɗauko ruwa ni so hudu sau biyar lokacin kura biyu gare ma ina ɗaukan kawo in ja kura guda in kai tsan bar yaro a can dawo na ci guda in kai na ɗauko ruwa tun daga can ruwa nan cikin gari ne kawo na an gwamnati ka an sira ina da kiliyan tunda gidana ma ashibent kat ne ka zo ruwa ko 0R ne ka zo ka buga gidana na bude sai na ma ruwa ina kai
gidana ma kana sayar da ruwan
eh ina aje shi
masauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da cigaban bayanan Abdulbaru Makaho dan garuwa kuma makanikin babur Adama Garam yanzu a madadin sa da wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari da ni da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku sai anjima yawa to wannan ya kama lokacin da Ridwan Abbas ya gabatar da sharhin jaridun Ghana
da jaridar Ghanaian Times da musu masharhin jaridun na yau kuma a cikin kanunta na zakulo wannan labarin gwamnati na kira ga bankin duniya ta tallafa wa aikin gine-ginen gidaje masu saukin kuɗi jaridar ta ce gwamnati ta yi kira ga bankin duniya ta tallafa wurin kafa wata hukumar gine-ginen gidaje na ƙasa wadda za ta yi jagora a ayyukan gine-ginen gidaje cikin ƙasar abin da ministan ayyuka da gine-ginen gidaje Francis Hassan Subwa ce ya ce ne gwamnati na nazarin kafa gidauniyar gidaje na ƙasa wacce za ta ɗauki duka nauyin kuɗi na irin waɗannan ayyuka yadda za su zama haƙiƙa. 'Yan sanda sun cafke wani mutum da ake zargin ya yi wa matarsa dukar kawo wuka har ta fika lahira. Jaridar Daily Graphic wacce ita ce babban jaridar ƙasar nan ta ruwaito wannan labarin. Wani mutum mai shekaru 38 da haihuwa ya shiga hannun 'yan sandan yankin Kitu Divisional Police saboda zargin da ake masa na dukar matarsa Bitrus Lagosu mai shekaru 34 har ta kai ga mutuwa wadda ake zargin Gali Gallo an kama shi ne bayan asirce ya kai gawun wurin adana gawa na asibitin Husana Clinic dake a ainihin Abuja ne ɗan sanda sun kama ma'aikacin wannan asibiti William Gbeke mai shekaru 36 saboda haɗin kai da ya baiwa wannan mai kisa ɗan sanda sun nuna cewa makauta ne suka ja hankalinsu ga irin wannan danya da ya abu duk mambobin jam'iyyar NPP da NDC a majalisar dokoki sun amince da raraka da yaudara da Ken Ofori-Atta ya yi wa kasar wannan shine labarin da The Herald ta rubuto jaridar ta ce yana dahir ra'ayi cewa babu wani jayayya da da a samu wurin nata Ken Ofori-Atta daga duk bangarori na mambobin majalisar dokoki a matsayin minista na gaba na kuɗi anan tu da amincewa da yayi cewar akwai ayan tambaya dangane da fagen aikin banki masana'antar inshura da kuma masana'antar zuba jari da yake bayyana hukumar da yi kawata irin sadaukarwar da yake wa kasar har ya kai ga baya karban albashinsa da kuma alawas na tafiye-tafiye Mr. Ofori-Atta ya amince da yin amfani da kamfanoni Data Bank Financial Service da Enterprise Insurance haka kuma da tarin kawaye na harkoki a cikin harkoki na kasar gabaki daya Radwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaishe da Radwan Abbas Masauraro kafin mu rufe shirin a saurare sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
A taron kolin kasa da kasansa na farko, shugaba Joseph Biden ya karbi bakoncin shugabannin Australia da India da kuma Japan ta yanar gizo. Kasashen da Amurka sun kafa wata kungiyar diplomasiya da ake kira Quad. Kungiyar ta Quad an kafa ta ne a shekarar 2007 ta yi karfi a cikin 'yan shekarun nan yayin da take fuskantar kalubaloli kamar tsauraran ayyukan jamhuriyar mutanen China a taron na ranar 12 ga watan Maris shugaba Biden ya ce shugabannin kasashen Quad sun yi haɗin kai ne bisa damuwarsu ta samun yankin Pacific cikin zaman lafiya yayi alƙawarin aiki tare da ƙawayen na Quad da sauran abokan ƙawancen su a yankin domin cimma zaman lafiya da kuma neman hanya a aikace ta warware matsaloli da kuma samun kyakkyawar sakamako. Ajendar taron ta hada da batun COVID-19 da yaki da shi da batun sauyin yanayi da kuma fasahohin zamani da sauransu. Bayan taron, shugabannin guda hudu da suka hada da Prime Minister India Narendra Modi da Prime Minister Japan Yoshihide Suga da Prime Minister Australia Scott Morrison sun karu da shugaba Joe Biden a cikin wani shiri da aka buga a jaridar Washington Post. Shugabannin hudu sun ce suna kokarin su tabbatar da yankin Indo-Pacific kowa na iya shiga kana ana gudanar da ayyuka yankin na aiki karkashin dokokin kasa da kasa da kuma sharuɗoɗi kamar walwalan sufurin jiragen ruwa da kuma sasanta rikici cikin lumana kana dukkan kasashe za su iya zabi a siyasance ba tare da tilastawa ba. Sun amince su yi aiki tare su warware matsaloli da sabuwar fasaha ta haddasa kada su yi haɗin gwiwa wurin shirya tsare-tsare da ka'idoji na aiki da fasahohi da za su fito nan gaba. Sun duba matsalar sauyin yanayi inda suka yi alƙawarin yin aiki tare su ƙarfafa yarjejeniyar Paris kada su kyautata batun sauyin yanayi a kowace ƙasa. Shugabannin hudu sun kuma bayyana aniyarsu na kawo ƙarshen annobar COVID-19 kana suka sanar cewa za su hada ƙwarewar kimiyyarsu da kudadensu da ƙwararrunsu da kuma daddaden tarihi da aiki tare a fannin kiwon lafiyar duniya su ƙara yawan raba allurar rigakafi da ke ceto rayuka a wani aikin haɗin gwiwa na kud da kud da manyan ƙungiyoyi ke yi ciki har da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO da kuma shirin samar da tallafin magungunan rigakafi na COVAX. Game da tsananin wahala da duniya ta sha a cikin watanni da suka shuɗe, shugabannin Australia da India da Japan da Amurka sun yi kira ga ƙawayensu cewa akwai begen haske a nan gaba. Tubalin demokaradiyyarmu da ƙoƙarinmu na yin aiki tare shi ne ya haɗa mu suka rubuta. Mun san za mu iya samar da kariya da ci gaba ga mutanenmu a cikin gida idan muka tunkari matsalolin da ke addabar duniya tare da manufa ɗaya da kuma neman magancewa. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Turaka muka zo ƙarshen wannan shiri da ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa, ni Suleiman Muni Barma da na gabatar ke ce da ku, Allah ba mu alheri.